Mai sauraro, assalamu alaikum. Da shekara nawa ake so a yi wa yaro kaciya? ‘Yar bebin roba matsayinsa ɗaya da gunki? Kowa ne zai ga Allah subhanahu wa ta’ala a filin alkiyama ko kuwa sai ‘yan aljanna kaɗai?
Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ziyada ina an fassara ta da ganin Allah. Sannan kuma ai an ce su an rabbihim yawma idhin la mahjubun.
Wasu kenan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, kamar kullum Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar yadda muka saba, yau mamalan zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama, inda a yau za mu ji bayani akan alama ta 90 za a yi mamakon ruwa da zai rika cinye birane.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata, sa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Daga cikin alamomin da an gansu alama ce ta alkiyama ta kusa shine ambaliyar ruwa, ko daga sama ko daga ƙasa. A yi mamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya ya cinye birane, za ka dinga ganin ana nuna wani abin mamaki. Kaga motoci da gidaje wanda aka gina su masu hawa-hawa, aka sa rodi, aka yi dakin, amma kaga ruwa ya cinye ƙasansa har ya tarar da dakin ɗin, ya kayar da gini mai hawa-hawa, ya faɗi saboda ambaliyar ruwa. Kaga motoci da mutane a ciki, ruwa yana tangaza su, yana ɗebe su. Kaga manyan gadoji da aka gina su da maƙudan kuɗi, aka zuba musu kayan gini masu ƙarfi, za ka ga ruwa ya tumɓuke su. To wannan abubuwa duk muna gani suna faruwa a ƙasashe daban-daban. Ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga ruwa da iska ta canza lissafin gari, ta canza lissafin ƙasa, ta canza lissafin yanayi. Ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga wannan ya faru. To da can ba a irin wannan. To amma in alkiyama ta kusa za a dinga samun irin wannan. Shi yasa za ka ga masu bincike da kuma kardado na abin da zai faru,
masu
hasashe, za ka ga sukan yi bayanin yanayin da ake zato ko ake tsammani zai iya faruwa a wani guri, domin mai tafiya ya san yanayin da zai tafi. Cewa yanki kaza za a yi rana, kaga in rana tana damun ka sai ka san me kake ciki, ko za a yi ruwa kuma ruwan ana ga zai yawa, wataƙila ma ana tsoron ruwa ne da iska tare da ambaliya. Kowa da ya ga tsunami ya isa aya. Da sauran ruwa da aka yi da irin iska na Katrina da Wilma da aka yi a Amerika da makamantansu, da wanda aka yi a Faransa, da wanda aka yi a wani yanki na Turkiya, da sauran gurare da ruwa ya cinye garuruwa da jahohi, duk wannan ya ishe mu aya cewa Allah fa yana sane da inda muke, ya san me muke yi. Za ka sai mu tuba, mu koma zuwa ga Allah, mu ƙara imani da shi, mu kuma ɗauki sababi da zai jawo mana sauƙin waɗannan abubuwa a duniyance da kuma addinance.
Na'am. Yanzu kuma za mu shiga fagen amsa tambayoyinmu a cikin wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi, inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Umman Ali da ke Kiru a jihar Kano. Ta ce, akramakallah, kowa ne zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama ko kuwa sai ‘yan aljanna kaɗai?
To abinda ya tabbata cewa waɗanda za su ga Allah su ne muminai. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Ziyada ɗin nan an fassara ta da ganin Allah. Sannan kuma ai an ce su an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Za a tsare su ga barin Allah, ma'ana ba za su ga Allah ba. Amma akwai hadisi na Bukhari da ya nuna filin alkiyama za a ga Allah, wanda ma munafikai za su ce su in sun ga Allah ba za su gane Allah ba, tunda ba su san shi ba dama. Amma muminai za su ce su in sun ga Allah za su gane Allah, saboda siffofinsa da kamanninsa da suka karanta alkur'ani, waɗanda ba wanda ya kama da shi bai kama da kowa ba, subhanahu wa ta'ala. In ka ɗauki waɗannan ruwayoyi guda biyu, za ka ga wacce ruwaya ta nuna ka muminai za su ga Allah sau biyu kenan. Za su ga Allah a filin alkiyama, kuma za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna. Su kuma munafikai da kafirai ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba.
Na'am. wannan kuma yace shi da matarsa sun taba saba wa Allah kafin su yi aure, amma kuma bata yi istibra'i ba, aka daura auren a haka, yanzu meye matsayin su?
To an yi kuskure guda biyu. Kuskure na farko da aka saba Allah, kuskure na biyu da ba a yi wannan istibra'i ba. Amma wannan istibra'i na a tabbatar babu ciki ta hanyar yin jini daya, abu ne da yake an dauko shi daga hukuncin da aka wa bayin da aka ribato daga filin daga. Idan mace tana da ciki sai Annabi ya ce ko da an baka ita a cikin kasanka kada ka kuskura ku yi mu'amala aure da ita sai ta haifi wannan dan da ta zo da shi. Idan kuwa ba mai ciki ba ce, to ka kai mu'amala da ita har sai ka ga jinin al'ada ya zo mata wanda ya nuna ba ta da ciki, duk da cikin ake karewa. To saboda haka idan mutum suka yi mummunan mu'amala da mace, kamata yi a jinkirta daura auren nan har sai tukunna ta yi jinin nan, wanda wasu malaman suka ce ma uku za ta yi, wasu malaman suka ce biyu za ta yi, wasu suka ce ɗaya za ta yi. To in ta yi jinin nan, to kaga shi yake tabbatar da cewa ba ta da ciki. Idan kuma ba ta yi jini ba, to kaga sai a jira sai ta haihu kafin a daura auren. Wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai. Duk da in akwai sabani ba za a kore shi ba, akwai malaman da suke ga in an daura auren yayi, amma dai ba za su yi mu'amala kwanciya aure ba har sai tukunna ta haihu. Domin a ware wannan dan, kada a cakuɗa halal da haram. Lokacin da take da ciki kuma cikin nan ba na aure ba ne, ko mijin nan ya zama yana saduwa da ita, kaga ana kwaba kenan akan kwaba. Saboda haka suka ce ba a so a daura auren ba, amma idan an daura to kada su yi mu'amala aure har sai ta haihu.
Na'am. Basiru Salisu, unguwar Jaji a karamar hukumar Karaye, yace sai bayan ya dago daga ruku'u sannan ya tuna cewa bai karanta sura ba, yace to zai karanta ta ne kafin ya tafi sujada, ko kuwa a ina zai karanta ta?
Idan dai mutum ya riga ya yi Fatiha ya tafi ruku'u, kaga mahallin yin sura ya tsere.
Na'am.
Abin da ya yi a nan ya bar sunnoni guda biyu, karanta sura da kuma asirtata idan asirrance ake yin ta, karanta sura da kuma bayyana ta idan a bayyana ake yin ta. Saboda haka rashin yin wannan ya jawo masa ya bar sunna guda biyu, da haka ba zai yi sa a nan ba, sai in ya gama sallarsa ya zo ya yi tahiyya sai ya sujjada qabla salami, ya sujjada guda biyu kafin ya sallama, sannan ya sallama. Wannan sujjada guda biyu ita za ta tsaya a bakin waɗancan sunnoni guda biyu da ya bari, shine karatun sura da kuma asirta ta ko bayyana ta.
Shi wajen yin sujjada kabada din nan mala, sai mutum ya gama karanta tahiyya sannan zai yi su, kuma idan yin su zai sake karanta wata tahiyyar ko kuwa?
To idan mutum zai sujjada kabali ko ba'adi, in kabali ce wato wacce ake kafin a sallama kenan, wanda mafi yawa sujjada qabla salami takan zo ne akan ragi, sujjada ba'da salami takan zo ne akan ƙari mafi rinjaye. To saboda haka idan mutum ya gama tahiyya ya salatin Annabi ya yi addu'o'insa, kafin ya sallama sai ya sujjada ya dago ya zauna, ya kuma sujjada ya dago ya zauna. To kafin ya sallama nan zai sake maimaita tahiyya ko ba zai sake maimaita tahiyya ba? Wasu malaman sun ce za a maimaita tahiyya kafin a yi sallama, wasu suka ce a wannan hadisi da ya zo da magana tahiyya ba shi da inganci. Tunda hadisin bai inganta ba, to ba za a gina hukuncin shari'a a kansa ba. Da haka suka ce da an yi wannan sujjada guda biyu, sallama kawai za a yi, ba sai an sake karanta wata tahiyya daban ba. Tunda Annabi ya yi a sujjada biyu, ba ya yi a sake yin tahiyya a sake ya yi a sujjada biyu a sallama.
Da shekara nawa ake so a yi wa yaro kaciya? Daga Suleiman, unguwar malamai maƙaurace.
To shari'a ba ta zo da wani yankakken lokaci da za a ma yaro kaciya ba, don haka idan ma ranar da aka haifi yaro aka ga cewa an masa kaciya, ba matsala a yi masa, ko bayan kwana bakwai, ko bayan mako biyu, ko mako uku, daga nan dai har zuwa lokacin da aka tabbata cewa dai bai fara jin kunya don yana yawo tsirara ba. Ko an masa kaciya riga ya fara girma, kaga ba zai so yana yawo tsirara ba. Saboda haka dai kafin shekara bakwai a ce an wa yaro kaciyarsa.
Wannan kuma ya ce malam, sai fa an yi da gaske wajen faɗakar da masu neman maza daga ƙofar Mazugal?
To kullum wa'azi ake ta yi, mun faɗi hatsarurruka da bala'o'i da masifu da tashin hankali da yake fadawa waɗanda suke yin luhaɗi. To kuma mun faɗi hukunce-hukuncen da zai afka wa mutum a duniya da kuma hukunce-hukuncen da zai tarar da su a lahira. Kuma mun faɗi cewa masu irin wannan laifi su kokari su tuba su daina wannan al'ada mummuna, kuma su roƙi neman Allah ya yafe musu abin da suka yi a baya, su kuma yi kokari su canza salon rayuwarsu, domin dalilin yin hakan yana da yawa. Daga ciki akwai dalili ma na tsafi wanda za a ce masu yin hakan suna ƙara daraja da kwarjini a tsakanin mutane, wanda ƙarya ne kuwa. Ba wani mai saɓon Allah da zai wani kwarjini ko ya daraja. Sannan wasu kuma akan jingina musu abin haka da arziki, wasu kuma tun suna yara suke yi ko ake musu, wasu kuma kalle-kallen abubuwa ne, wasu dai duk gashi nan dai shedan dai ba abin da ba zai sa ka aikata abu ba, kuma ya nema maka mafita a zuciyarka. Wannan musifa ce, bala'i ne wanda ya kamata a ce mai yin an masa addu'a Allah ya yi masa, sannan wanda baya yi kuma an masa addu'a akan Allah ya tsare shi. Sannan kuma an gano masu yin, ya kamata a dinga gudansu, a dinga gudun aikin nasu, sannan kuma a dinga yi musu nasiha wanda nuna kyama ga aikin, da cewa an gano mutum aikinsa ne ba za a bashi kowace irin dama a cikin al'umma ba. Kamar misali masarauta ta ce duk mutumin da aka gano shi da irin wannan ba zai yi sarauta ba, in kuma yana yi aka ga yana yi za a sauke shi. Kuma a siyasa a cikin ƙasa a sa cikin doka cewa duk mutumin da aka same shi da irin wannan al'ada ko ake da tabbas ko zargi mai ƙarfi ba za a bashi mukami na siyasa ba. In malami ne aka gano irin wannan ba za a saka shi a majalisar malamai ba, in limanci yake ba za a bashi ci gaba da yi ba, a haramta masa duk wani motsi da zirga-zirga. Wanda wannan zai sa jama'a su ga al'umma ma ta damu da wannan abin. Hakanan in wato ɗan kasuwa ne ya ga an ƙaurace ma sana'a da shi da kasuwanci da shi, duk dai kyama al'umma ta zama tana kyama irin wannan laifin. Kuma sannan in mutum ya tuba ya gyara ya ga an dawo komai ana yi da shi yadda ake da kowa, wataƙila irin wannan a duniyance ma za su taimaka. Sannan kuma a ci gaba da faɗakarwa da wa'azi, wanda kuma aka jarabce shi da wannan bala'i, shi kuma na farko ya ci gaba da addu'a, sannan na biyu ya ci gaba da neman mafita yadda zai daina, sannan ya daina da abokai da majalisa da waɗanda suke wannan, duk ya canza su ya shiga cikin waɗanda ba sa yi. Wataƙila tunda ya ga ba a yi ba a magana yin, to zai iya juya ya koma irinsu. Sannan ya dinga karanta abubuwa guda biyar. Na farko ya dinga karanta Alƙur'ani da tadabburi, yana ganin musamman kissa Annabi Lut yadda ta kwashe da mutanensa, ya ga da Alƙur'ani ya yi tur da wannan abun, yadda kuma Allah ya tafaɗar yadda makoma masu hakan ta kasance. Sannan na biyu ya dinga karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana ganin koyarwa annabi babu wannan abun kwata-kwata a ciki. Sannan ya karanta tarihin magabata, sahabban annabi, manyansu da ƙanana, da manyan malamai mashahurai na hadisi da na Ƙur'ani da na fiqihu, duka ya duba zai ga babu wani wanda aka same shi yana irin wannan al'ada. Sannan ya koma ya dinga yawan zikiri, domin yawan zikiri da ambaton Allah yakan goge wa mutum abubuwan nan guda uku da suke saurin kawo masa halaka, shine da sha'awa da fushi da gafala. Gafala shi yake sa mutum ya daina ambaton Allah, wanda kuma haka sai zuciyarsa ta kekashe. Sha'awa kuma ita take jefa mutum cikin irin wannan, mace na neman mace, namiji na neman namiji, namiji na neman mace ko mace na neman namiji, ta hanyar da ba aure ba. Duk waɗannan sha'awance-sha'awancen suna faruwa ne idan ambaton Allah ya karanci. Sannan ko mutum ya yawaita addu'a ga kansa da kuma neman tsari daga Allah akan ya fidda shi daga wannan yanayi, ya kuma kiyaye shi har ƙarshen rayuwarsa.
Masha Allah. Kabira Abdullahi CY daga Kwanar Dangora a ƙaramar hukumar Kiru, jihar Kano, yana tambayar yar bebin roba matsayinsa ɗaya ne da gunki?
To, yar bebi ta roba wacce ake don wasan yara, malamai sun ce wannan babu laifi in an ba yara suna wasa da ita, kamar yadda ya zaci littafin Adabu Zifaf ya kawo kissa lokacin da Nana Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta zo da kayan wasan yara irin yabbebi ta zamaninsu. Shine doki ne haka aka yi masa fuka-fukai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta da shi, haike cewa ya na ganki da doki mai fukafukai ai na kika ga doki yana da fukafukai tana yarinyar sai ta ce masa ai an ce Annabi Suleiman yana da doki yana da fukafukai yana tashi da shi so da haka kaga asali sai Annabi ya murmushi ya fita murmushin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma barinta ta ci gaba da wasa da wannan yar bebi tata kaga ya nuna kenan ga yara su yi wasa da yar bebi ba laifi bane musamman mata wanda wannan yar bebin tana koya musu san yaya tunda ba za a ba su yaron gaske su dinga wasa da shi ba dole ta nan suke fara koyo kamar yadda da zaka ga yaro in ya taso sai a sai masa kaza a ce yayi kiwonta ta hanyar kiwon kaza ake lura in an ga yana kula da kazan nan yana ba ta hatsi yana ba ta ruwa yana wanke mata akurki to alama ce ta cewa an ba shi aure ma zai riki daga nan sai a siyo masa akuya shi ma ga yana kula da akuyar sai yana ba ta abinci yana sai mata harawa yana daure ta abin nan a turkenta yana share mata gurin to shi ma alama ce ta cewa in an ba shi mata zai rike ita ko mace sai a siyo mata yatsana zaka ga tana goye yatsanan nan ta yi mata kaya ta yi mata gado ta yi mata daki ta yi mata katifa saboda haka wannan yana nuna kenan za ta koyi renan yaro da san yara tun tana kanana to irin wannan shari'a bata hana ba saboda wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisi a cikin sahihul bukhari ɗaya daga cikin sahabbai mata take cewa muna koyawa ƴaƴanmu azumi idan za su yi kuka sai mu dauko lu'ba minal ihin al-lu'ba shi tace yar tsana minal ihin wacce muka yi ta da audiga sai mu ba su sai su dinga wasa da ita har lokacin shan ruwa yayi wanda hakan shi zai dauke musu hankali ba za su yi tunanin kare azumi ba
na'am wannan kuma tambayar sa ita ce wacce addu'a zai rika yi domin sallah ta zauna a zuciyarsa ya rika yin ta babu fashi
abinda zai sa sallah ta zauna a zuciyarka bayan addu'a din shine kakka bari jam'i ya dinga wuce ka a cikin jama'a sallolin nan biyar ka dinga yin su a jami kuma ka dinga addu'a irin wacce Annabi Ibrahim ya yi rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ka dinga yawaita wannan addu'a ta Annabi Ibrahim rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in zama cikin masu tsayar da sallah masu yin sallah akan lokaci masu yin sallah da ilimi masu yin sallah tare da kula da yadda ake yin ta salluka ma ra'aitumuni usalli sannan kuma wa min zurriyati daga zuriyata ma Allah ka sa masu tsaye da sallah ne saboda Allah ya ce wa amuru ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa wa amuru ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha da kuma juriya da hakuri wajen kula da sallah la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki nahnu narzuquka mu muke maka arziki wal aqibatu lit taqwa
limamin da ana yin sallama ya riga ma mu fita daga masallaci bai tsaya an yi addu'a ba yaya sallar sa take daga sa'adu nasiru dake nasarawan zuwo a karamar hukumar kiru
to na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana azkar da ake yi bayan sallah wanda kowa shi zai yi nasa ba wai liman ne zai dinga ba wa mutane suna amsawa ba kowa akwai zikirin da aka koya masa da addu'o'in da shi zai zauna a masallaci bayan an yi sallama ya karanta su waɗannan zikirori mutum zai iya yin su kamar yadda suka zo duka ko kuma ya wani shashi misali ana yin sallama mutum ya ce astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سياي 33 والحمد لله والحمد لله والحمد لله سياي 33 والله اكبر والله اكبر wallahu akbar sai yayi 33 sai cike darin da la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سي كرنت آية الكرسي كفا ديا يكرنت قل هو الله أحد كفا ديا قل أعوذ برب الفلق كفا ديا قل أعوذ برب الناس كفا ديا وانا إدام بايان أزهرني دل أثر دئيشا أما إدام بايان أسباني دم غربا قل هو الله سي كفا أكو قل أعوذ برب الفلق سي كفا أكو قل أعوذ برب الناس سي كفا أكو sana ayatul kursi kafa daya sana wajen yin kafa uku ukun zai iya kul huwallahu ya falaki ya nas kul huwallahu ya falaki ya nas kul huwallahu ya falaki ya nas ko ya kul huwallahu uku ya falaki uku ya nas uku sai ka wadannan sune zikirorin da ake so mutum ya zauna yayi bayan yayi sallama to kaga ai in ba sauri mutum yake ba ko yana da wata bukata ta gaggawa ba ya kamata mu dinga hakuri muna yin wadannan zikirori kuma ƙara ma da nafila domin nafila ita take cike mana inda muka samu tawaya a cikin farilla
na'am wannan yace a hukunce hukuncen addini da ake cewa mutun ya yanta baiwa yanzu yaya za a yi kenan tunda babu bayi
to dama in ka lura a wajen bayi Allah ya ce cewa fa mallam yajid din da Allah ya ambaci bawa sai ya ce wanda bai samu ba kenan ɗayan biyu zai faru ko dai bayin su kare kowa ya samu yanci tunda Allah ya ce a wani gurin فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أنت وياي سنا وجن زكاة ما يتي وفي الرقاب سوداك إذن أنا تفتد زكاة أنا تسيان باي أنا تأنت وتوزع ويقلي أن يميس أرسا هكا ننكم يد شريعة قد يتبدأ إن كان دباوا كما باك دشيك جيك سيوشا عندك بوتا فأنت أشي سامو أنتي توكاغا أي أنتي باب اندي في شدادي me yasa kaga kana bin tsuntsu da hatsi a hannunka yana gudu saboda yafi son yanci fiye da hatsinka ya san ya tsaya kama shi zaka kasa a keji
gaskiya
saboda haka kare shiga duniya yana da yanci da a sashi a keji walastu arda qafasan wa in yakum min zahabi yace ba zan yadda a sani a cikin keji ba koda nazira ne gaba tu rabi gayati in ganna adaji ina zagaye da yanci na ina shakar iskar da nake so in ci abin da nake so shi yafi min yanci fiye da a sani a keji ana bani abinci kullum dan kurkuku an daure ni an ce wani bature ne zai wuce sai ya ga wani da tsuntsu a cikin keji yace masa wannan nasiyarwa ne yace eh nawa kudin sa ya fada bature nan ya dauko kudin ya bashi yace bude shi ya tafi ya zaka biya kudi mai yawa irin wannan kuma ka ce a bude shi ya tafi yace eh na taba shiga kurkuku shi yasa ne alƙawari duk sanda naga daurare inda ina da halin da zan yatar da shi
sai
ya sa sake shi sai zaka shi yasa shi ma ƙara a sake shi ya tafi ya je harkokin sa ya fa daure shi saboda haka wannan shi ne
daga Sani Ahmad Ishaq dake dorai a Kano yace mallam idan ina sallah sai in rika jin kamar na tsallake wani abin sannan kuma idan an idar da sallar waɗansu sun miƙe suna yin nafila ko nayi nufin in tashi in yi nima sai zuciyata ta rika cewa ko nayi ba lada saboda dan naga waɗansu suna yi ne nima zan miƙe in yi yace menene mafita
wannan waswasi ne shi ko waswasi ba shari'a bace da haka ba a aiki da shi duk abin nan da ka faɗa kaga daga zuciyarka yake ba daga nafsi yake ba so me nafsi yace ai shi zaka duba ba me zuciyarka tace ai ba tunda wannan zuciyarka tana sa maka waswasi kakkai aiki da waswasi ka dinga gina abubuwanka akan yaqini dan kasancewa kaga wani yana yi to ai ba shine dalilin yin ba shari'a ce tace ai shi sa kake yi so kakkai yadda shedan ya saka kai abu ba dan Allah ba ko kuma ya hana kai yin abu ya ce wai in kai ba dan Allah ba duk sharrin shedan ne ko dai ya saka kai yin ba dan Allah ba hukuma ka tashi zaka yi dinga ce maka kai ba dan fa Allah zaka yi ba ya kamata ka zaman ka to zaman naka shi dan Allah ne saboda haka wannan dabara ce na shedan sai muna neman tsari da shi ko muna bin shari'a dan maganin shedan shine ka bi shari'a
Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana mu bi shar'o'in nasu amin summa amin wasu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu riƙa yin aiki da abubuwan da muke saurara amin summa amin duk mai tambaya na iya rubutowa a tsarin sakon rubutu na waya wato text message aiko zuwa ga lambar wayar da muke bayarwa 0803629481 ko aiko zuwa ga adireshin mu na email wato tambayoyi@yahoo.com a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabir Sani Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku da dukkan masu taimakawa wajen samun nasarar gabatar da shirin anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
to madadin kowa da kowa Habib Ja'far Madudi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah